إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منا يمتينا بقوي جواتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوا مدينة دبو نايا da 444 wadda tayi daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alqur'ani a wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar Dan Fulani a cikin birnin Kano. Yau ma insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah madaukakin sarki yace me
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعم ممتاز. كافٍ مفسر آية أرمى يجا ayoyin da muka karanta jiya tun daga aya ta 172 har zuwa ta 176. A ayar farko Allah ta'ala ya kira masu imani da cin abinda wato ya azurta su da shi mai daɗi. A cikin wannan aya za mu fahimci ashe arziki gaba ɗaya na Allah kuma shi yake azurta bayinsa da dukkan nau'o'in ni'ima. Allah ta'ala ya yi wa bayinsa ni'imomi da ba za su kirgu ba, don haka a karkashin wannan aya sai ya wajaba masu imani su zamto suna godiya ga Allah akan ni'imomi masu tarin yawa da ya musu. Da haka shi sa Allah ya ce washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sannan a cikin aya ta biyu sai Allah ta'ala ya bayyana mana abubuwan da ya haramta fa ba su da yawa. Duk wannan rigimar da shedai yake ta jefa mutane cikin ta na sabawa Allah da kangarewa dokokin Allah da samun kwastomomi da shedai yake ta yi waɗanda za su taya shi zama a cikin wuta, duk in ka duba za ka ga abubuwan da Allah ta'ala ya halatta masu daɗi wa bayinsa suna da yawa, ba za su kirgu ba. Waɗanda ya haramta su ɗin ba su fi a kirge su ba. Shi yasa sai aka kawo adatu hasirin aka ce innama, kawai fa abinda Allah ya haramta ba wani abu bane fa. Almaita mushe ne da jini da naman alade da abinda ainihin wato aka yanka da sunan wani ba Allah ba. Da haka kana iya lissafi abubuwan da aka ce haramu. Wannan yana nuna cewa akwai ainihin wato gwagwarmaya mai tarin yawa da jan damara da ya kamata ko ya wajaba mu yi wajen yaƙi da kuma faɗa da zuciyarmu da kuma shaitan. Sannan aya ta uku babban darasin da take ɗauke da shi shine wato muggan malamai masu ɓoye gaskiya su ki bayyanar da ita ga jama'a. Allah ta'ala ya yi zargi mai tsanani da kuma ainihin wato Allah wadai da dukkan malaman da suka zamto masu irin wannan sifa ta ɓoye gaskiya da ƙin bayyanar da ita wa jama'a saboda wani ɗan abu da suke samu na duniya wanda bai taka kara karya ba idan ka haɗa shi da rahamar Allah da gafarar Allah da kuma aljanna ranar tashin alkiyama. Wannan aya tana bayani game da haka. Daga cikin masu irin wannan ɗabi'un an samu a cikin Yahudawa, an samu a cikin Kiristoci, kuma ana samu a cikin al'ummar musulmi malaman da suke da irin wannan sifa. Asalinta sifa ce ta Yahudawa, su ne waɗanda suke ta ƙoƙarin ɓoye wa mabiyansu gaskiya da kuma wato sifa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, domin suna ganin kamar akwai barazana cikin abin da suke samu na rayuwa cikin bayyana wa mutane gaskiya. To an samu irin masu wannan ɗabi'ar na ta ɓoye gaskiya wa jama'a wato daga cikin malaman ainihin wato nasara, haka kuma an samu ko ana samu daga cikin masu wato daga cikin musulmi malaman da suke ɓoye wa mutane gaskiya wato domin suna ganin bayyanar da gaskiya ɗin kamar barazana ne wa ci gaba da samun magoya baya da mabiya, ko kuma barazana ne ga samun abin da suke samu na tasrifin rayuwa. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa Allah ta'ala zai ɗanɗana musu kuɗa ranar tashin alkiyama. Allah ba zai yi magana da su ba, Allah ba zai tsarkake su ba. Waɗannan ba wasu bane sai Allah ya sake fayyace sufofinsu, wanda mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyi, yace su ne waɗanda kodayaushe suke zaɓar shari'a a madadin, wato suke zaɓar fata a madadin shari'a, su kuma zaɓi azabar Allah da fushin Allah a madadin gafara. Har Allah maɗaukakin sarki ya rufe da wata sufa wadda sufa ce daga cikin sufofin Allah mamaki, kamar yanda ainihin muka sani Allah ta'ala yana da sufofi, sufofinsa ba irin na ababen halitta bane. Ko da ka ji wata sufa wani abin halitta yana da irinta, kuma aka ce Allah yana da irin wannan sufar, kada ka yi mamaki, domin sufar Allah ta bambanta da irin sufofin ababen halitta. Domin Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, babu wani wanda ya kama da Allah maɗaukakin sarki a sunayensa da sufofinsa da ayyukansa. Amma tattare da haka Allah yana ji yana gani, kuma sauran halittun Allah suwa suna ji kuma suna gani, amma jinsu da ganinsu ba irin na Allah bane. Don haka mamakin Allah ba irin na ababen halitta bane. Don haka daga cikin abin da zamu fahimta wato shine sufanta Allah da mamaki, domin Allah ta'ala ya ce fama asbarahum ala nar, mamakin irin hakurin da za su yi na zama a cikin wuta. Kaga shi kansa Allah ta'ala ya jinjina wa irin jumuri da za su yi da juriya, suna ganin suna da wani jiki da wata juriya da suke da ita ta ci gaba da zama a cikin wannan azaba ta wulakanci ta Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Wannan abu kuce kenan game da ayoyin da muka karanta ainihin wato ajiya. A yau kuma sai muka shiga wata aya mai tsawo wadda take kunshe da wasu sufofi na masu tsoron Allah, sufofi wajen guda goma da Allah ta'ala ya lissafa su sai na kasa kunne ka kasa kunne mu kasa kunne mu ji a cikin waɗannan sufofin wayanne ne muke da su mu ci gaba da godiya ga Allah akan ni'imar ba mu so waɗanne ne kuma muke bukatar su har yanzu sai mu bazama wajen nemo su dan mu zama mun shiga cikin rukunin wayanda Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya ya kuma rufe su da cewa ulaika humul muttaqun. Allah ta'ala yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, ba aikin biyayya ga Allah bane kawai ku juyar da fuskokinku mahudar rana ko mafadarta, ba aikin da'a bane kawai ku juyar da fuskokinku mahudar rana ko mafadarta. Sai Allah ta'ala yace walakinnal birra, sai dai aikin da'a biyayya ga Allah, man amana billah, ya tabbata ga wanda yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar lahira, wal malaikati, yayi imani da malaiku, wal kitabi, yayi imani da littattafai, wan nabiyina, yayi imani da annabawa, wa atal mala ala hubbihi, ya kuma bayar da dukiyarsa duk da san da yake yi wa dukiyar, zawil qurba, ga danginsa makusanta, wal yatama, da ainihin wato marayu, wal masakin, da ainihin wato mabukata, wa ainihin wabnas sabil, da kuma matafiyi. Allah ta'ala ce wasa'ilina, da kuma mabarata, wa fir riqabi, da kuma wajen kyantar da bayi, wa aqamas salata, sannan kuma duda haka ya tsaida sallah, wa ataz zakata, ya bada zakka, wal mufuna bi ahadihim idha ahadu, da waɗanda suke cika alƙawari idan sun ɗauki alƙawari. Allah ta'ala ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, da kuma masu yin hakuri fil ba'sa, lokacin da suka tsinci kansu a cikin talauci, wad-dharra, ko rashin lafiya, wa hinal ba'as, da kuma lokacin yaki. Allah ta'ala sai ya hade masu waɗannan sifofi guda goma sai ya ce ulaikal ladina sadaku, waɗannan su ne suka yi wa Allah gaskiya a cikin imaninsu, lalle imaninsu na gaske ne ba na wasa bane. Allah ta'ala ya ce wa ulaika humul muttaquna, kuma waɗannan su ne masu takawa. Kaji sufofi ne wajen guda goma Allah ta'ala ya ture su a cikin wannan aya. Wannan aya bayan mun karanta a can sai ya kulu sufaha, farko-farkon maganar canjin alƙibla, an canza wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muminai alƙibla daga baitul maqdis zuwa ainihin wato a ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba. To har yanzu dai akwai wato husuma tsakanin musulmi da kuma yahudawa, domin su yahudawa har yanzu suna ganin musulmi sun kangarewa wato yi wa Allah biyayya, wato sun ƙi wa Allah ɗa'a wajen fuskantar alƙibla lokacin sallah. Su a ganin su daina kallon baitul maqdis da musulmi suka yi saba wa Allah maɗaukakin sarki ne, domin alƙibla ce wadda annabawa da yawa sun haɗu wajen kallanta lokacin bautawa Allah, tare da cewa musulmi suna da dalili da hujjar daina kallon baitul maqdis su dawo su dinga kallon ɗakin Ka'aba, canji ne suka samu daga Allah maɗaukakin sarki. To shine sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa laysal birra, ba fa aikin nagarta bane, ba aikin da'a bane kawai wato an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, ay laysa al-khayru 'inda Allah ta'ala, ba al-khayri bane kadai a wajen Allah ta'ala fit tawajjuhi fi salati ila jihati al-mashriq wal-maghrib, lokacin da zaku yi sallah ku fuskanci wato mahudar rana ko mafadarta, wannan kadai ba shi kadai bane al-khayri, ɗaya ne daga cikin alkhairai masu tarin yawa waɗanda ake buƙatar ku aikata. In lam yakun an amrillahi wa shar'i, to dan ka fuskanci mahudar rana ko mafadarta, ba umarni bane daga Allah maɗaukakin sarki, ba kuma Allah bane ya shar'anta hakan, wannan ba zai zama alkhairi ba ga wanda ya fuskanci mahudar rana ko mafadarta. Sai Allah ta'ala ya ce wa innamal khairu, wato walakinnal birra man ittaqa, ai innamal khairu kullal khair, alkhairi ga baki ɗayansa ya tattaru ne, huwa fi'lu man amana billah, ya tattaru ne a ƙarƙashin aikin duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da Allah a cikin rububiyyarsa, yayi imani da Allah a cikin uluhiyya, yayi imani da Allah a cikin sufofin Allah da sunayensa, wanda duk Allah ya kadaita Allah a cikin rububiyya, ya yadda Allah ta'ala shine mai halitta, Allah ta'ala shine mai saukar da ruwan sama, Allah shine mai ɗaukakawa, Allah shine mai kaskantarwa, Allah shine mai bayarwa, Allah shine mai hanawa,
Allah shine mai jarabtar mutun da rashin lafiya, Allah shike warkarwa, shike talautarwa, shike azurtawa. Wannan ya yadda da wannan, sannan kuma ya yadda babu wani wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah. Sannan kuma dukkan wani suna na Allah madaukakin sarki da Allah ya ambata wa kansa shi a cikin Alkur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya jingina shi zuwa ga Allah a cikin hadisai ingantattu da sufofinsa da yayi imani da su, shine to wannan yana daga cikin abinda yake cikin ayyukan biyayya ga Allah. Ba kallon gabas ko kallon yamma kadai ne bin Allah madaukakin sarki ba, bin Allah ya tattaru ne a cikin yin imani da Allah wa sadaqa bihi ma'budan wahda, ya kuma gaskata Allah a matsayin abun bautarsa shi kadai, la sharika lahu, bai da abokin tarayya, daya kenan. Wa amana bi yawmil ba'th wal jazaa, sannan yana daga cikin aikin biyayya ga Allah imani da ranar tashi da kuma ranar sakamako, ita ce ranar tashin alkiyama, ranar lahira. Lalle duk wanda yayi imani da ranar lahira yana daga cikin waɗanda ya shiga cikin kunshin masu tsoron Allah, kuma kunshin waɗanda suka yi imani a cikin gaskiya, wato suka yi gaskiya cikin imaninsu. Wabil mala'ika jami'a, wabil mala'ikati jami'an, sannan aikin da'a ya tattaru ga wanda yayi imani da mala'ikun Allah gabaki ɗayansu, da waɗanda aka ambaci sunansu da waɗanda ba a ambaci sunansu ba, duk yayi imani da su. Wabil kutubil munazzalati kaffa, shine wal kitab, sannan yayi imani da littattafan da Allah ta'ala ya saukar gabaki ɗayansu. Wabi jami'in nabiyina min ghairi tafriqin, sannan kuma yayi imani da annabawa duka ba tare da ya ware ba, ya yadda da Annabi Nuhu, ya yadda da Annabi Musa, ya yadda da Annabi Lut, ya yadda da Annabi Shu'aib, ya yadda da Annabi Sulaiman, Annabi Dawud, Annabi Isa, duk ya yadda da su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baya ware cewa shi ya yadda da wani bai yadda da wani ba, baya cikin afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, yana daga cikin waɗanda sun yi imani da dukan annabawan Allah madaukakin sarki, min ghairi tafriqin. To kaga wannan duk yana daga cikin albirru, kaga ashe albirru ba sallah bace kadai albirru, kar mutun yaje ya tsula tsiya sai ya yana sallah, lalle ba kadai sallah bace aikin albirru. Allah ta'ala ce ma imani da Allah albirru, imani da ranar lahira albirru, imani da mala'iku albirru, imani da littattafan da Allah ya saukar albirru, imani da annabawan Allah gabaki ɗayansu albirru ne. Albirru bai tsaya iyanan ba, sai Allah madaukakin sarki ya ce wa atal mala ala hubbi, sannan wa a'tal mal ya zamto yana bayar da dukiyarsa, taqawwu'an dan neman lada, ma'a shiddati hubbihi, tare da tsananin san da yake wa dukiya. Dan adam yana son kuɗi, Allah da kansa yace wa tuhibbuna almala hubban jamma, kuna son kuɗi so mai tsanani, hubban jamma. Amma kai ka ce sinadarin da aka kera kuɗi a jikin dan adam aka bantare shi, yaro ya san kuɗi, yana son babba, yana son mace kuɗi, namiji kuɗi, dan birni kuɗi, dan ƙauye kuɗi, kuɗi kuɗi, dan adam yana son kuɗi. Amma tattare da san da yake wa kuɗi, ya bantaru wani abu, ya ciro wani abu na kuɗin ya bayar, wannan yana daga cikin albirru. Sai Allah ta'ala ce wa atil mala, ya bayar da dukiya, ala hubbihi, tare da fa yana son dukiyar, wannan ya nuna ashe in zaka bada kyautar dukiya to ka bayar da wanda kake so, in kaya ne ba sai wanda suka zama mokare suka zama ragga. Mutum da ya sa ɗaya ya yi ruku'u kawai ya ji ainihin wato wando ya yage, ko taguwa da ya ɗanyi wata miƙa ya ji ta farke, dama ka gaji da ita, wannan baya daga cikin bayar da dukiya kana santa. Ko abinci ba za ka bayar ba sai ya fara tsami, an rasa yadda za a yi da shi, yara sun gama jagwalgwalawa, sannan almajiri ya shigo sai a ce gashi. Ana so ka bada, Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taɓa samun albirru ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so. Allah ta'ala a wani gurin ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. A wani gurin Allah ta'ala ya yabo bayin Allah na kwarai ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Bayin Allah haka suke, in sun tashi da Allah ya tashi yaban sahabbai yan Madina cewa yayi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, da haka ba za ka dauki abin da ka riga ka gama amfani da shi ba shi da wata mamora ka dauka ka bayar. Allah ta'ala ce su suna bayar da wato mala dukiyar su, su dauki dukiya su bayar ainihin wato ala hubbihi, duk da san dukiyar da suke, ma'a shiddati hubbi, tare da tsananin san dukiyar. Zawil qurba, su ba dangin su mafiya kusanci, waliyatama daga cikin masu cin moriyar dukiyar su banda dangin su makusanta ba za ka same shi yana da wadata amma ƴan uwansa makusantan su suna kuka suna cikin matsi suna cikin talauci suna cikin bukata kuma gashi Allah ya masa arziki ya masa wadata mai tarin yawar da ba zai iya fitar da su daga talauci ba amma zai iya rige musu radadin talauci amma yake to wanda bai ba dangin sa makusanta ba ina kake tunanin makwabta ina kake tunanin wasu kuma na nesa Allah ta'ala ce shi wanda yake cikin ayyukan albirru wanda Allah ta'ala ya rufa ayat da cewa sune almuttaquna yace suna bayar da dukiyar su ga ƴan uwansu dangin su makusanta wal yatama marayu su ma suna cin gajiyar dukiyar su marayu an gane ko almuhtajin marayu mabukata alladina mata aba'uhum wa inda iyayensu suka mutu wahum duna sinnil bulug basu balaga ba duk wanda aka mutu aka bashi kuma babansa ne ya mutu ya bashi bai balaga ba to maraya a ba za a ga mutun kakkarfa majiyin karfi da saje malam ga gemu sannan ai magana ya ce shi maraya ya ke wani abu ana magana tallafin marayu ya ce shi ma a rubuta sunansa a ciki shi ma ya maraya ne babansa wajen shekara 15 da rasuwarsa a ga wannan kawai rago ne malalaci ne dan baci siddar kawai babu shi yasa Bahaushe yace babu maraya sai rago ka riga ka kuce ka wuce level din maraici maraya shine wanda babansa ya mutu yana yawo bai balaga ba to ya kamata ya shiga cikin kungiyoyin marayu masu tallafawa marayu a cikin unguwanni a cikin bad na san duk ana da unguwanni a wannan unguwar ma na san akwai bayin Allah wanda Allah ta'ala ya sa suna jajircewa wajen neman taimako wajen bayin Allah su raba wa irin waɗannan rukunin mutane na marayu da kuma gajiyayyu Allah madaukakin sarki ya sa musu a cikin mizanin su to da haka maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu ainihin lokacin ba zai iya ci da kansa ba ba zai iya sha da kansa ba zai iya siya wa kansa magani ba zai iya dinka wa kansa kaya ba zai iya kai kansa makaranta ba ya biya kudin makaranta kuma wanda yake da alhakin ya masa hakan ya mutu to shine maraya amma da ya girma ya zama mutum ya balaga ya zage yana sana'a to ya fita daga cikin layin marayu to da haka daga cikin wayanda yake bawa dukiyarsa banda ƴan uwansa makusanta hadda marayu wal masakin da kuma mabukata miskinai alladhina arhaqahumul faqr wanda talauci ya jikkata su wal musafirin al muhtajin sannan sai Allah madaukakin sarki yace daga cikin wanda yake ba dukiyarsa hadda ibnu sabil sunai al musafirun matafiya al muhtajuna wadanda suke mabukata alladhina ba'du an ahlihim wa malihim wanda sun yi nesa da iyalansu sun yi nesa da dukiyoyinsu yayi tafiya ya je wani guri ATM ɗinsa ya faɗi an kwace mai waya da haka sai ya zama miskini a can ko da ATM ɗinsa da wayar sa da an kwace da wayar zai iya aika zai je yanzu tunda ana cashless policy ko in yanzu ne kaga yana tafi da ainihin wato wayar sa zai iya siya ko ya siyar ko ya kaza ko ya kaza to an kwace wayar an kwace ATM machine ɗinsa a garin su mawadaci ne amma yanzu da yayi tafiya ya tsinci kansa a yayin da ya shiga cikin halin bukata to shi wannan mawadacin da yake tallafawa mabukata in yaga irin wannan matafiyin wanda bayani na gaskiya ya bayyana cewa wannan matafiyi ne kuma guzurinsa ya yanke yana bukatar taimako har da su yana taimaka musu Allah madaukakin sarki ya ce cewa wasailina da mabarata waɗanda suke yin bara irin talarura ba waɗanda suka dauke ainihin wato bara a matsayin wani profession ba sun kware da gaske wajen maula ta sedi wajen makale murya wajen su lankwashe wata gaba ta su sun kware ba za su iya tashi su sana'a ba za su yi fafutuka ba a kawai aikin su bara sana'ar su tun daga wayewar gari har faduwar rana bara ce kuma barar ma wani ga ganshi ya mallaki gida ya mallaki motoci na haya da adadin sau na haya shi kawai kamfanin sa bara ne ya roke ka ya ma fika kuɗi to ba wayannan ake magana ba a'a as-sa'ile wato mabarata wayanda larura ce ta sasu bara halin da suke ciki mawuyaci na rayuwa na babu wata mafuta sai su duba wani bawon Allah cikin bayan Allah su ce tallafa musu to wayannan su ake magana su ma wannan mawadacin da ake magana kai madalla da wadata in ta fada hannun mutumin kirki wayannan fa duk suna daga cikin wanda za su moruwa wadatar mawadacin ya zamanto mai irin wannan halin kuma ga wadata ta fada hannunsa suna cikin wanda za su ci gajiyarsa ina fata an gane shine as-sa'ilina alladhina tarru ila as-su'al, wato sune mabarata waɗanda tilas ce ta sa su bara, li shiddati hajatihim, saboda matsananciyar bukatar da suke cikin ta. Wa anfaqa fi tahririr raqiq, shi fa wannan mai ciyar da dukiyar bai tsaya iya nan ba, yakan ciyar da dukiyar sa har wajen yantar da bayi ga wani bawa salihi, mutumin kirki, ahlus sunna, amma kuma a ƙarƙashin bauta yake, yana cikin ƙangin bauta. An dora masa fansa, an ce ya biya naira dubu kaza ko miliyan kaza, ya fanshi kansa ya zama yantaccen ɗa, ya zama bawa ga Allah ba bawa ga wani ba, ba shi da abin da zai biya. Sai wannan mawadatin ya ce, ya kirawo shi, naji an ce an dora maka fansa, kuma fansan nan naga ba za ka iya biya ba, nawa mai gidanka? Ya ce ka kawo ka ento kaza ne. Sai ce ya biya masa. Shine ma'ana wa firrika, har da ainihin wato irin waɗannan yana tallafa musu wajen fitar da su daga cikin damuwa. Wal asra, da kuma ainihin fursunonin yaki. To duk bayan wannan sai Allah ya ce wa aqama sala, sannan kuma yana tsaye da sallah. Zaka same shi a wajen tsaye da sallah baya wasa, ya rike wa sahun gaba wuta, da wuya ka neme shi a sahun gaba ka rasa shi, ballantana a ta da iqama baya nan. Baya daga cikin masu yi wa sallah hawan feda, sai an tafi raka'a ƙarshe ya taho a guje. A'a, aqama sala, yana tsaye da sallah wajen yinta akan lokacinta, wajen yinta da cikakken ruku'u da cikakkiyar sujada da cikakken kushu'i a cikinta. Wa ata zaka, wa aqama salata, Allah ya ce ya tsaye da sallah, wa ata zakata, ya kuma bada zaka. Ai ma'ana wa adda zakata al-mafruda, ya bayar da zakar da take ta farilla a kansa. Duk zai zauna, duk shekara zai zauna ya yi lissafi, ya ga nawa ne nisabi na wannan shekarar, ya cire haƙƙin Allah na wanko ba koti a cikin dukiyarsa. Yana da miliyan 100, Allah ta'ala ya ce kasa 40, kar ya manta Allah ta'ala ne ya bashi, ya kuma san ya bashi. Kuma ga wasu bakun su komai yayi ba, bai fi su lafiya ba, in kwazan nema ne bai kai wani ba daga cikin su, amma Allah bai ga dama ya basu ba. Ashe ba za ka gode wa Allah ba da Allah ya sa kai ne mai shi, ba kai ne kake nema ba? Wannan ba karamin ni'ima ba ce, ka zama yadul uliya. Inda Allah ya ga dama sai ka zama kai ne Allah ya baku musamu, kai ne za ka zama kai ne ake samma. Amma sai Allah ya fifita ka, ya ɗaukaka ka, sai ya baka, ya ce kai ka dinga bayarwa. Ashe babu ɗaukaka a cikin haka? Ba dabara ba ce. Da haka sai dukiyarka ta shekara, in ta shekaran ma Allah ta'ala ya ce to kasa gida 40. In ka kasa gida 40, to kaga ga wasu marayu, ga wasu ainihin matalauta, ga mabukata, ga kaza, a rukunin mutane, rukuni wajen guda 8, Allah ta'ala ya ambata cikin suratul Tauba, ya ce ka raba musu. Ɗaya bisa 40 ɗin nan su za ka tsintsinka ka babbasu. Su ma su ɗan rage wa kansu wasu 'yan raɗaɗin damuwa da suke ciki. 39 kuma Allah ya sa albarka, je ka ci gaba da juya kayanka. Wannan shi ne ba abin da ake ta fama da mutane, ake ta shaiɗan yake ta kokawa da su, sai wanda Allah ta'ala ya sa ya fi ƙarfin zuciyarsa. Allah ka ba mu kuma ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Walladhina yufuna bil uhud, sannan yana daga cikin aikin albir, aikin nagarta, aikin biyayya ga Allah, mutum ya zamanto mai cika alƙawari. Kar ka zama mutumin kawai, ka ɗauki alƙawari ba ka cikawa. Duk alƙawarin da ka ɗauka ka yi iyakar iyawarka ga ka cika shi. Ya zamana in ka kasa cika shi, kana da wani gamsasshen uzuri da ya sa ka kasa cikawa. Amma ba ka zamanto kawai alƙawari da saɓa shi wata ɗabi'a ce cikin ɗabi'unka, wata sifa ce cikin sifofinka. Wannan mutum ya yi wa kansa baƙar lamba, ya shiga cikin wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi talatu, alamomin munafiki guda uku. Duk wanda ka ganshi da irin wannan sifar munafiki ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan yayi magana ya ƙarya, ƙarya alama ce ta munafurci. Idan yayi alƙawari ya saba, saba alƙawari wata sifa ce cikin sifofin munafikai. Sannan idan an amincewa mutum ya yi haƙinci, wannan sifofi ne. A wani hadisi aka ƙara wata wa idza qasama fajara. Don haka daga cikin sufofin waɗanda suke yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki su ne waɗanda ainihin wato suke cika alƙawari idan sun ɗauka. Wasabirina fil ba'sa, daga cikin sufofin masu nagarta da biyayya ga Allah, sufofin masu tsoron Allah su ne masu haƙuri. Mun karanta ayoyin haƙuri a cikin wannan tafsirin da aka yi na bana a wurare daban-daban cikin wannan hizifi da muke karantawa. To gashi Allah ta'ala ya sake maimaitawa don ka san sufar haƙuri sufa ce ta 'yan aljanna. Allah ta'ala ka azurta mu da ita. Allah ta'ala ya ce wasabirina, da masu yin haƙuri, fis sarra, ai fi halil faqari, wa man sabara, fi hali faqari, duk wanda yayi hakuri lokacin talauci, talauci jarabawa ce. Da haka wani lokaci ga mutum cikin wadata, wani lokaci ga mutum kuma cikin ainihin wato talauci. Shi yasa wani mawaki yake cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya, wai abubuwa guda takwas suna yawo da kai kawo ne akan mutane, kuma babu makawa kowane mutum sai ya hadu da abubuwan nan guda takwas a rayuwarsa. Da aka kwantar da hankalinka, sururun wa huzunun wa jitima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiya, wayannan abubuwan guda takwas a cikin su kake ta yawo: sururun, farin ciki, wa huzunun, da kuma bakin ciki. Lalle lalle dole wata rana a same ka kana murna, wata rana kuma sai ka same kanka cikin bakin ciki. Wajtima'un, wata rana akwai haduwa, wa furqatun, akwai rabuwa, ko ka rabu ko a rabu da kai. Dole ne wannan a cikin rayuwa, wata rana zaka rabu da masoyinka ko masoyinka zai rabu da kai. Wa usrun, a cikin rayuwa akwai wahala, wa yusrun, akwai kuma sauki. Wata rana kaga alhamdulillah ana cikin yanayi na sauki da wadata, wani lokaci kuma ga ana cikin tsanani. Thumma suqmun wa afiya, sannan wata rana zaka ji ka garau, wata rana kuma kaji ana sannu kana amsa da kyau. Wayannan abubuwa ne guda takwas duk dan adam a cikin su yake yawo. To dan haka in kace ba za ka yi hakuri ba, ka kwata kanka lokaci, domin wani abu ne daga cikin abin da labudda minhu, ba makawa sai ka tsinci kanka a ciki. To shi yasa sai Allah ta'ala ya yabo masu hakuri lokacin da aka shiga cikin yanayi na talauci da kuma rashin lafiya. Wa man sabara fi hali faqri wa marad, duk wanda yayi hakuri lokacin talauci da kuma lokacin rashin lafiya, wa fi shiddatil qital, da kuma lokacin tsananin yaki, to waɗannan ula'ikal muttasafuna ko muttasifuna bi hadhihi sifat humul ladina sadaqu fi imanihim, waɗanda suka sufanto wato da waɗannan sufofi wajen guda goma da Allah ta'ala ya ambata cikin wannan aya, to su ne waɗanda suka sufanto da sufofi na imani, kuma su ne suka yi gaskiya. In sun ce suna da imani, to da gaskiya ne suna da imani, domin ga wasu ayyuka na masu imani sun sufanto da su. Wa ula'ika humul muttaqun, Allah ta'ala ya ce kuma waɗannan su ne alladhina taqaw azaballah, sune waɗanda suke taka tsantsan da hattara da azabar Allah. Fatajannabu ma'asihi, wannan yasa suka nisanci sabawa Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki yace:
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
نعم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
ممتاز. الله مدوكين سركي يأتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيمان كتب عليكم القصاص في القتلى, an wajabta muku yin kisasi game da wanda aka kashe. Al-hurru bil-hurri, ɗa da ɗa, wal-abdu bil-abd, bawa da bawa, wal-untha bil-untha, mace da mace. Fa man ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka yafe masa kisasin ɗan uwansa, fattiba'un bil-ma'ruf, to yayi biyayya bil ma'rufi ta hanyar da ta dace, wa ada'un ilayhi bi ihsan, wa ada'un ilayhi bi ihsan, da kuma ainihin wato shi kuma yabi diyar da za a bashi ta dan uwansa bi ihsanin da kyautatawa. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة wannan wani sassauci ne da kuma rahama daga wajen ubangijinku fa mani'ta da ba'da zalika Allah ta'ala yace duk wanda ya ketare iyaka bayan haka falahu azabun alim to lalle yana da azaba mai radade walakum fil qisas hayatun Allah madaukakin sarki yace akwai rayuwa amintacciya a cikin yin qisasi gare ku ya ulil albab ya kuma abota hankali la'allakum tattaquna dan ku zama masu takawa Allah madaukakin sarki ya sake yin wani kira wanda ya wajaba mu kasa kunne mu ji wannan kiran dan duk inda kaji ya ayyuhal ladina amanu to ana kiran masu imani ko me kake dakata ka saurari wannan kiran da kai ake ka ji wani irin sako ne zai biyo bayan wannan kira na girmamawa daga Allah madaukakin sarki to a wannan karan Allah madaukakin sarki wata doka yake so ya sanar da mu'minai sai kiran su yace ya ayyuhal ladina amanu ay ya ayyuhal ladina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi shar'i ya wadanda suka gaskata Allah suka gaskata manzansa suke aiki da shari'arsa farada alaikum Allah ta'ala ya farlanta muku an taqatassu min alqatil 'amdan bi qatl ku yi kisasi ta hanyar kashe wanda yayi kisa da ganganci duk wanda yayi kisa na ganganci domin akwai wato kisa na ganganci akwai kisa na kuskure akwai kuma wannan wanda malamai suke kira shibhu amdin wato kisa mai kama da ganganci to kuma duk Allah ta'ala ya faɗi ainihin wato hukuncin kisan ganganci da kisan kuskure kamar yanda Allah ta'ala ya labarta hakan a cikin suratul nisa ina fata an fahimta da haka anan Allah ta'ala ya ce duk wanda yayi kisan ganganci ya kashe wani da gangan ta hanyar harbi ko ta hanyar daba masa wani makami ko dukkan wasu hanyoyi da ake bi wajen yin kisa yayi amfani da wannan da gangan ba bisa kuskure ba yayi kisa to dokar Allah madaukakin sarki shi ma a kashe shi inda wanda ya kashe ya tafi shi ma a aika shi can ya tafi wannan ita ce dokar Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikumul qisas an wajabta muku yin qisasi fil qatla game da wanda aka kashe duk wanda yayi kisa kisa na ganganci shi ma aka kashe shi bi shartil musawat wal mumathala bi shartil musawat wal mumathala wai da sharadin a samu al musawat da kuma al mumathala a samu daidaito tsakanin wanda yayi kisa da wanda aka kashe kamar ya daidaitan sai Allah ta'ala ya ce al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha al hurr bil hurr ba in ya kashe da a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi mace in ta kashe mace a kashe ta wal 'abd bi mithli wal untha bi mithliha bawa in ya kashe bawa irin sa shi ma sai a kashe shi mace in ta kashe mace sai a kashe ta ina fata an gane duk da cewa karkashin wannan akwai mas'aloli da malamai suka ambata karkashin wannan kamar Imam Abu Hanifa da waninsa su sun tafi akan cewa idan da ya kashe bawa za a iya kashe shi da in ya kashe bawa a wajen Imam Abu Hanifa da wani wasu cikin malamai suna ganin shi ma za a kashe shi rai bai fure ba kuma sun tafi ne kan umumin ayat da tazo cikin suratu abin nan cikin suratul maida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wannan shine hujjar Imam Abu Hanifa duk da cewa ya saba jumhur jumhurun malamai sun tafi akan cewa idan da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba domin bawa din haja ce ta wani kawai abinda za a nema a yi wa bawan kima ka biya shi bawa dukiya ce ta wani hukuncin kashe bawa kaman dukiyar wani ne kaje ka salwantar masa da dukiya abinda kawai ake nema daga gare ka shine a yi wa wannan dukiyar kima ka biya ga bawa da ya kashe shi to tunda da shi ya kashe bawa yanzu ba za a bi mazhabin Imam Abu Hanifa ba mazhabin jumhur na malamai shine sai a yi wa wannan bawan kima in an yi kima sai a biya kudin wannan bawan shike kamar yanda ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri, ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri, la yuqtalu muslim bi kafir. Wannan hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Ba a kashe musulmi ya kashe kafiri, daraja su ba daya bane, kuma dama ana son musawat, ba su daidai ba, mumatsala ba su mumatsala. Darajar mumini ko musulmi ba ta wato ta fi darajar kafiri. Da haka idan musulmi ya kashe kafiri, to shi ma sai dai ai magana diya, ba za a kashe musulmi dan ya kashe kafiri. An fahimta ko? Amma wannan shi ma Imam Abu Hanifa yana ganin idan musulmi ya kashe kafiri za a kashe shi. Yana nan dai akan dogaran waccan aya ta cikin suratul Ma'ida, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Domin ran kafirin shi ma rai. To da haka idan musulmi ya kashe kafiri, to ran ake kallo, ba waye ya kashe din ba. Tunda wanda ya kashe mai rai ne, kuma ya kashe shi, to shi ba za a kashe shi. Wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa. Amma dai mazhabin jumhur na malamai sun ce ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri, kuma ma akwai hadithin la yuqtalu muslim bi kafiri. Sannan jumhur na malamai sun ce idan da ya kashe mace, wato namiji ya kashe mace, za a kashe shi. Idan da ya kashe mace, to za a kashe shi. Duk da cewa Imam Al-Hasan Al-Basri da kuma Ata'a ibn Abi Rabah, Allah ya ji kansu da rahama, su suna ganin ba za a kashe namiji ban ya kashe mace. Amma jumhur gaskiya suka ce idan mutum namiji ya kashe mace, za a kashe shi. Saboda akwai hadithin da Imam Tirmidhi ya rawaito, kuma yace hadithi ne hasanun sahihun, shine al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Da haka su musulmi jinin su duk darajar su iri ɗaya ce. Namiji ne ko mace, in dai musulmi ne, to wannan musulunci ya ɗaukaka darajar jinin sa. Ina fata an gane. Sannan al-a'imma al-arba'a, imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal, da kuma jumhur daga cikin malamai, duk sun tafi akan cewa za a kashe mutane da yawa in za a kashe mutum daya. Idan mutane da yawa suka yi taron dangi suka kashe mutum daya, hukuncin su duk kisa, za a kashe su ne. Ina fata an gane. To wannan duk a karkashin wannan kutiba alaikum al-qisas fil qatla, malamai sun yi wannan bayanin ainihin, wato sun yi waɗannan bayanan a karkashin wannan aya. To sai Allah madaukakin sarki ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, wanda aka yafe masa kisasin dan uwansa yayi tabargaza, yayi kisan kai, kuma kisan kan na ganganci, wanda hukuncin sa shine shi ma a kashe shi. To amma ɗan uwan wanda aka kashe sai suka yi afuwa cewa sun yafe kisasi, a biya su diya. Ma'ana sun yafe ba sai an yi kisan ba, amma a biya su diya ta ainihin wato dan uwansu da aka kashe, wanda diyan nan ta kai wajen miliyan 100 da miliyan 5 da 1880. Diyan rai guda daya miliyan 105 da 1808, ina ganin ban manta ba. Wannan shine diyar rai guda daya. To sai aka kashe musu dan uwa da gangan, wanda a ka'idar musulunci da dokar Allah shine shi wanda yake san za a kashe shi. To sai ƴan uwan wanda aka kashe suka ce sun haƙura, sun yafe, ba sai an yi kisasi ba, ma'ana ba sai an yi kisa ba, amma a ba su diya. Yanzu sai a haɗu a ba su naira miliyan 100, miliyan 105 da 1808. Shikenan, kagan an yi wannan shikenan. To sai Allah ta'ala yake cewa faman samaha hu waliyul maqtul bil afu, duk wanda ƴan uwan wanda aka kashe suka yi masa afuwa, an liqti sati anhu, suka ce ba sai an yi masa kisasi ba, waliktifa bi akhdhi diya, suka gamsu da kawai in an ba su diya shikenan, a ba su diya. Wa hiya qadrun maliyyun muhaddadun yadfa'uhu aljani muqabila al'afu anhu, wanda wannan wani kuɗi ne, wani gwargwado ne na kuɗi, wanda shi wanda ya aikata laifin da shi da ƴan uwansa za su haɗu su bayar da wannan adadin ga ƴan uwan wanda aka kashe shine ainihin diyar din da muka ambata ta miliyan 100 da wani abu. To sai Allah ta'ala ya bada wata doka tsakanin su auliya uddam, ma'ana ƴan uwan wanda aka kashe, da kuma shi wanda yake wato da shi wanda yake kisa. Sai kuma wata doka ta biyo baya, sai aka ce to su waɗanda wanda shi aka yi masa afuwa, to abinda aka ce a bayar na diya, to yayi kokari ya bayar cikin mutunci ba tare da an yi taurin bashi ba wajen biya da sauransu. Su kuma waɗanda suke bibiyar jinin ɗan uwansu waɗanda suke buƙatar diya, to kada su yi gori, kada su faɗi baƙaƙen maganganu ga wanda ya kashe musu ɗan uwan, kada kuma su matsa lamba ko su ɗora kuɗin da sun san ya fi ƙarfin wanda ya kisa, ba za a iya biya ba. Misali ga diyar miliyan 100 da wani abu suka ce su sai an ba su miliyan 500 in ana so su haƙura, misali. To shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka yafe masa kisasin dan uwansa a madadin a kashe dan uwansa, aka ce an yafe ya biya diya, fattiba'un bil ma'ruf, to yayi bibiya bil ma'ruf ta hanyar da ta dace da shari'a. Da haka fayaltazimu at-tarafani bi husnil khulq, bangarorin guda biyu duk ana neman su yi kyakkyawar mu'amala a warware cikin mutunci. Fayudalibul waliyyu biddiya min ghairi unfin, wanda yake neman a bashi diyar dan uwansa, babu laifi ya nemi diyar dan uwansa, amma kada ya matsa lamba wajen sai an bashi diyar dan uwan nasa. Wa yadfa'ul qatilu ilayhi haqqahu bi ihsan, shi kuma wanda yayi kisan da shi da ƴan uwansa su bada haƙƙin da ke kansu na biyan diya, su bayar da ita ga waliyan wanda aka kashewa, aka kashe din, su kuma su bayar da kyautatawa. Min ghairi ta'khirin wala naqsin, ba tare da sun yi jinkiri ba, ba tare da kuma sun yi ainihin wato tawaye ba. Zalikal afu ma aqdid diya, wannan afuwar tare da karɓar diya, takhfifun min rabbikum wa rahma, wannan wani sassauci ne kuka samu, wa rahmatun bikum, da kuma rahama da kuka samu, min rabbikum, daga wajen ubangijinku, shine zalika takhfifun min rabbikum wa rahma, wannan wani sassauci ne Allah ta'ala ya kawo muku da kuma jin kai da tausayi ta hanyar a yafe muku kisa a ce ku biya diya. Lima fihi min at-tasheel wal intifa', saboda abinda ke cikin wannan hukuncin na sassauci, wato na sassauci wal intifa', da kuma amfani, domin kaga su wanda aka yi musu, aka kashe musu dan uwan, an ba su diya, la'alla wanda aka kashe din yana da mata, yana da yaya, ila gidan haya yake, ila kaza, to kaga ƴaƴansa za a raba wannan diyar a matsayin gado, a siya musu muhalli, a yi musu kaza, a kula da rayuwarsu har su girma. To kaga wannan su ma za su amfana da wannan diyar da suka karba a madadin kisan da aka yi wa ainihin wato mahaifinsu ko dan uwansu. To sai Allah ta'ala yake cewa faman i'tada ba'da zalika, duk wanda yayi ta'addanci bayan haka, falahu azabun alim, yana da azaba mai radadi. Wanda yayi ta'addanci, aka ce daga cikin ƴan uwan wanda aka kashe, an biya su diya, sai kuma wani ya zabura ya je ya kashe wannan wanda ya kashe musu dan uwa din, yayi ta'addanci, ai an yi sasanci, an yi maslaha, har an biya diya, kuma kai tsallaka ka je ka kashe shi, to kayi ta'addanci. Wasu malaman suka ce a faman i'tada, wanda yayi ta'addanci ma'ana ya ji daɗi, an masa afuwa, wannan karen yayi kisa, an ce a biya diya ba sai an kashe shi ba, sai kuma ya sake zuwa ya kashe wani, shine faman i'tada. Duk kowanne cikin guda biyun malamai sun fassara faman i'tada da shi. Faman i'tada ba'da zalika, wanda ya ƙetare iyaka bayan haka, to falahu azabun alim, yana da azaba wanda take mai radadi. Ai faman qatala alqatila, wanda ya kashe wanda ya kisa, ba'da al'afwi anhu, bayan an masa afuwa, wa akhadha diya, falahu azabun alim bi qatlihi, yana da azaba mai radadi sanadiyar kashe shi, qisasan fid dunya, shi ma za a yi masa qisasi a nan duniya ta hanyar kashe shi, aw bin nar fil akhirah, ko kuma za a yi masa azaba mai radadi a lahira, Allah ya kiyaye. Sai Allah ta'ala ya ce walakum fil qisasi hayatun, lalle a cikin shar'anta muku qisasi, da kuma zartar da qisasi din akwai rayuwa amintacciya a cikin, in kai ayi maka akwai rayuwa. Walakum fil qisasi haya, wato a cikin littafan da suka gabata suna cewa alqatlu amfa min alqatl, to sai musulmi a Qur'ani ne yazo, shi kuma sai yazo da wani usulubi na fasaha, usulubi wanda yafi tsawatarwa fiye da waccan kamar karin magana da ta gabata a littafan da suka wuce. Alqatlu amfa min alqatl, wai kisa shike kore kisa, duk wanda yayi kisa in ya san shi ma sakamako in ya gama kisan kashe shi za a yi, to jin da yana son rayuwa baya son ya mutu, to zai kyale sauran mutane su ma su ci gaba da rayuwa. to sai Allah ta'ala ya kawo wani usulubi hakim sai ce walakum fil qisas haya, in the law of equality there is saving of life, akwai saving din rayuwar mutane a cikin tabbatar da wannan doka ta qisas. Duk wanda ya san in ya raba wani da ransa ba zai kwana ba, shi ma sai an raba shi da ransa, ina ga yawa makashakashe zai sauki. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa walakum fi tashri'il qisas wa tanfidhihi hayatun amin, gaskiya za ku samu kanku cikin rayuwa ta aminci, ka tashi daga nan ka tafi Lagos, na Lagos ya tashi ya tafi Sokoto, na Sokoto ya tafi Maiduguri, baya tsoron komai sai Allah madaukakin sarki sai dabbobin daji, baya tsoron wani zai far masa, wani kidnafa zai jashi cikin daji da shi, ko wani dan fashi zai masa fashi, ko wasu ƴan ta'adda za su yi masa ta'addanci, ba zai ji tsoron haka ba, saboda duk wanda aka kama yayi kisan kai dokar Allah cewa ta yi a kashe shi. Wannan kuma shine cikakken haƙƙin ɗan adam, ba masu ihun haƙƙin ɗan adam ne yanzu mutum yayi kisan kai su zo su ce a wai ba a kisa shi yayi. Babu doka da tafi dacewa da al'umma irin dokar Allah madaukakin sarki. Ka kalli wannan dokar, duk wanda ya saka duba can cikin suratul ma'ida haka Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wa al-'ayn bil-'ayn, ka cire wani ido ai idan ka ba zai kwana lafiya. Allah cewa kai ma cire ma idanka. Ko wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wa al-'ayn bil-'ayn wa al-anfa bil-anf, ka tsinke wani hanci ayya double sorry akan hancinka, hancinka zai tafi kai ma. Wal udhna bil udhn, ka cire wani kunne, Allah ta'ala ya ce a cire ma naka. Was sinna bis sinni, ka durushe wani hakuri, ka cire masa hakuri, to kai ma sai an cire ma. Wannan shi ne, to sai ga kowa yana son hakurinsa, to kyalewa kowa nasa. Kowa yana son idansa, to ya kyalewa kowa nasa. Yana son kunnuwansa guda biyu, kyalewa kowa nasa. Yana son ransa, to ya kyalewa kowa ransa. Amma duk wanda ya san yayi kisa ba adadi ba abinda zai faru, turancin banza za a yi kawai da an shiga zuwa wani lokaci ya fito. To ina gaya ma yaushe za a daina kisa, wani ma zai ji daɗi shi ma ya kuma yi kisa. Amma wani yayi kisa an ga an zartar da hukuncin kisa a kansa kuma ya tafi lahira kenan. Ina tabbatar maka wallahi mutane da yawa za su shiga ta yi tayinsu game da yawan kashe-kashen da ake yi. Har kawai akan waya wani ya soka wani wuka don ya kwace wayar 20,000 ko 30,000. Dan iya kashe shi kawai shikenan, surutu za a yi ta yi shikenan kawai. To ko kawai hukuncin farko da muka karanta na cewa an yafe kisasin a biya diya, yanzu kai wani in ya soke wani akan waya ya kashe wani, yanzu da shi da danginsu gaba ɗaya ina suka ga miliyan 500 da 800,000. To ko iya diyar kawai aka ce a biya, a dinga biyan diya, iya diya kawai a ce to gashi an yi kisa, amma an yafe kisa sai a biya diya, ina gaya maka ko dangi family ɗaya ne suka taɓa biyan diya sau ɗaya, wallahi sai sun shiga tece, kuma duk sai sun takara yaran dangin sun ja musu kunne, ya ce kun ja mana kaza kaza, kuma wallahi kuwa ƙara ba ruwanmu. Kai miliyan 100 da wani abu wasa ce? To amma ba a yi. Mutum ya yi kisan kai sai a ce tsuntsayi ne, a ce ƙaddara ya kwanansa ne ya ƙare, sai a kawo 'yan miliyan 2 a ba family ɗinsu shi kenan kawai. Ne zai hana gobe wani ya ji daɗi ya kuma yi kisa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walakum fil qisas hayatun, ai wa fi tashri'i al qisas wa tanfidhihi hayatun amina, akwai rayuwa amintacciya ka zauna cikin aminci, ba mai tsalla koma gida, ba mai tare ka akan hanya, akwai rayuwa amintacciya ya ashabal uquli salima, ya kuma abota lafiyayyen hankali. Ku ajiye wannan dokar, ku kama surutun banza, ku kama wani zance na wani dokar da wani ya zauna ya tsara ta sakin layi da kaza, subsection kaza da waye da waye, da ita surutu shikenan magana ta tashi a banza. رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائما. Wannan shine dokar da Allah madaukakin sarki yace ayi ga duk wanda yake kisa na gangance. Wanda duk yake kisa na gangance a zartar da hukuncin kisa a kansa. Kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa, akwai rayuwa a cikin yin kisasi. Me yake nufi da a cikin yin kisasi akwai rayuwa? Sauran jama'a duk za su sami ƴancin yin rayuwa saboda ana yin kisasi. To kaga ashe tabbatar da kisasi, duk wani wata doka da za a kawo dan a hana kashe-kashe a cikin al'umma, wallahi ba za a daina kashe-kashe ba sai in an yi wannan dokar ta Allah. Babu wata doka da za ta hana a yi kisan kai, ta hana kashe-kashe ba gaira ba dalili in ba wannan dokar ta Allah.
walakum fil qisasi hayatun. Kuma karka dauka hatta kasashen da suka ci gaba da duniya sun aro wani abu daga cikin wannan dokokin na kawai kai wa mutum ta'adi kawai ka biya shi ba magana ayi hakuri ko ayi kaza kai masa saboda in ana yin wannan yanzu wani ya san cewa idan yake tuka abun hawansa ko abun hawansa babu birki sosai ko yayi tukin gangaci titina irin na cikin unguwa ya fafaro abun hawa ya share wani ya karya shi shi ma za a rike shi a rirrike shi a saki bulo inci tara a kafarsa yanda wancan yayi jinya yake aka rataye kafarsa a kusa wajen wata biyu yana jinya a dala orthopedic shi ma zai wannan jinyar goban ya hawo mashin har sai an gaya masa sai ya fi kowa hankalin ya hau titi dan ya dandana karyar da wani ya dandana amma ya fafaro abun hawa ya kada mutum ya karya shi an ce sosai ne ila wa an jajja mu kunne ka fuka buge ayyan mutane fa kai kai ya ce to bari sai ya buge din mana za a zo a dinga yin masa kaza kaza saboda ba shi da kunya to duk rashin wayannan dokokin na Allah madaukakin sarki a doran kasa ba karamin bala'i bane Allah ba za a zauna lafiya ba in ba dokar Allah aka tabbaka a doran kasa ba dole kowa ya dinga cin karansa ba babba Allah madaukakin sarki ya kawo mana lokacin da za a tabbaka dokokin Allah madaukakin sarki a Najeriya abinda ba karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana an ce lokaci yayi abinda ba karanta ainihin wato ya zama daidai Allah ya sa mana a cikin mizani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ibadun mu gaba daya Allah ta'ala ka sa mu cikin intacin bayi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka azurta mu da daren Lailatul Qadri a cikin wannan wata masu bukatu na alkhairi maza da mata Allah ta'ala ka biya musu wanda suke cikin damuwa Allah ta'ala ka yaye musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi